نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بحث أكيد من قراتهم نبي بير آية القرآن لم تهنكر أبن شك كنسا أولا متى لألبركة رمضان أيو بيوغ وتى رمضان شكرا تدبو لدريه إذا أربعين لأخذ هجرا من دعا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wace daidai da ranar uku ga watan hudu shekara ta 2022 da haihuwar annabi Isa alaihi salam. Za mu tsura da karatu a cikin sura ta 11 da muke tsaka da bayani a kanta, suratu Hud alaihi salam, inda karatunmu da ya gabata muka tsaya a kan aya ta 101. Yau kuma insha Allah ta'ala za mu ɗauka cikin da kan aya ta 202 mu tafi har zuwa kan aya ta 104. sune abin da za mu karanta a yau ne bayani insha Allah ta'ala. Da farko, kafin bayani a kan ayoyin, za mu saurara da karatun da ke su malamin da ke nan. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. معنى وانا آية أتقيكي ألا يابو إيتد شوى وكذلك أخذ ربك أبن نبي سمر يدى ألا يهلا كتا القرين لتتذبات ولتتذال الشتن سنفافرش تسأل شيء وكذلك أخذ ربك. وكمر هكذا ما ربن أبين جدا كيك هكيك أي تتاوى أقوى نزامني أقوى نقري إذا أقصى موى تعاني وأن لتتزع من تتاونا كدساقع مثلا دبجري مثلا تكافر شيء مثلا da Allah ya ce wa kadhalika aqdu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima, kamar irin haka yadda mutanai suka gabata na halaka fir'auna da wanda suke tare da shi, na halaka adawa, na halaka samudawa da sauran ire-iren. Allah ya ce to kamar irin haka roƙon ubangiji yake idan ya karbi riki alqaryar da ta zalunci kanta, mana in ya kama mutanen alqaryar da suka kafirce masa suka bijirewa annabawan da ya aiko, to irin haka roƙonsa yake da wato ainihin kamunsa da irin waɗannan azabaman bayi. Allah ya ci gaba cewa inna aqdahu alimun shadid, haƙiƙa roƙon ubangiji mai tsanani ne da kuma ƙarfi. Ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi, Allah mai girma da ɗaukaka a ita wannan aya mai girma yana ambata mana cewa yana daga cikin tsarinsa mai ci gaba da zarcewa da tabbata tumfike al'ummar da ta zalunci kanta ta salon kafirce masa da bintsirewa annabawan da ya aiko. To ubangiji yakan kama irin wannan al'umma ya tuje ta ta hanyar yi mata kamu matsanancin kamu, wanda yana daga cikin wato ayoyi waɗanda suke tabbatar da ƙarfin riƙon Allah subhanahu wata'ala ga wanda ya saba masa faɗin Allah cikin suratul buruj, inda yake cewa inna baqsha rabbika la shadid, haƙiƙa riƙon ubangijinka mai ƙarfi ne. Sannan an karɓo hadisi daga sahabin annabi Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya yarda da shi, Abdullah ibn Qais yake cewa manzon Allah jira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce haƙiƙa Allah tsarkakakke maɗaukaki la yumli lil zalim hatta idha akhadahu lam yuflithu. Allah subhanahu wata'ala yana jinkirta wa bawan da yake azzali, wanda ya zalunci kansa da kafircewa Allah da kuma saba masa har zuwa lokacin da zai danke shi. Idan Allah ya kama wannan bawa azzalimi ba zai iya kufcewa Allah ba. Da manzo ya faɗi wannan hadisi sai ya goya da cewa wa kadhalika aqdu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima illa aqdahu alimun shadid, ma'ana manzo ya fassara wannan aya da kansa da wannan hadisi nasa na cewa idan bawa izalunci kansa ko bayi rututu suka zalunci kansa da kafircewa Allah da ƙaryata manzanninsa ba lokaci ɗaya yake kama su ya nemi su jinkirin zuwa wani lokaci ko za su dawo daga kan abin da suke kai su bi Allah. Idan suka bijire, suka kangare, suka zarce, suka toge a kan abin da suke kai, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama su kama wanda ba za su kufce ba, tunda kamunsa matsanancin kamu ne, kamunsa tsarkarfan kamu ne. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim da wasu suka rawaice shi. Sai abin da aya take koyar da mu, wannan aya tana koyar da mu cewa ina daga cikin tsari na Allah subhanahu wa ta'ala sunna, daga cikin sunnoninsa a kan azzalimai ya jinkirta musu ya musu talala, in ya tashi kuma kama su ya kama su kama da ba za su kufce ba. Wannan yana daga cikin tsari na Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma yana sanar da mu da ita wannan aya da hadisin da muka ji na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa kamun Allah ba a iya kufcewa, ba a iya kwacewa. Bawa ne yake iya kama ka in kana da ƙarfi shigen irin nasa ko ya fi nasa ka kwace ka fincike, amma ubangiji subhanahu wata'ala da babu ya shi in ya kama bawa, bawan bai isa ya kufce ba. Sannan kuma wannan aya tana sanar da mu cewa babu wanda ya kai Allah ƙarfin kamu idan aka saba. Wanda shi ne saƙon da wannan aya take ba mu, bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa inna fi dhalika la'ayatan liman khafa 'adhab al-akhirah dhalika yawmun majmu'un lahun nas wa dhalika yawmun mashhud. Ma'anar wannan aya a takaice, Allah yake cewa inna fi dhalika la'aya, hakika cikin rukun da Allah yake yi matsananci ƙarfa ga waɗanda suka zalunci kawulan su suka kafirce masa, akwai wato abin izina, akwai wa'azantarwa da gargaɗi ga bayi, amma waɗanne Allah yake liman khafa azabal akhira, ga bawan da yake tsoron azabar ranar lahira, shi ne yake wa azantuwa da dankar da Allah yake wa bayin da suka saba masa a nan duniya. Amma ba wanda bai tsoron Allah, bai tsoron haduwa da shi ranar alkiyama, duk abin da zai zo ya gitta ta gabansa na ayoyi da kuma izina da abin ɗaukar lura, baya ɗaukar lura da shi. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana inna fi dhalika la'aya, tabbas a cikin matsanancin kamun da Allah ya yi wa alƙaryun da suka zalunci kansu wanda aka ambata labarukan su sun gabata, akwai abin ɗaukan izina da wa'azantuwa, amma ga wanda yake tsoron ranar alkiyama, wanda yake da fargabar ije wa Allah ranar alkiyama, ba shi da abin da zai tsire kuta a rana, shi ne yake wa'azantuwa da irin wannan kamu da Allah yake wa bayin da suka saba masa. Allah ya ci gaba da cewa zalika yawmun majmu'un lahun nas, ita wannan rana ta alkiyama, ranar lahira, da bawan da yake jin tsoron haduwa da Allah a cikin ta yake daukan izina daga kamun da Allah yake bayan da suka saba mata, yace zalika yawmun majmu'un lahun nas, wannan rana ce da ake tattara mutane a cikin ta dan yi musu takayya akan abin da suka aikata a rayuwar duniya. Allah ya ce wa zalika yawmun mashhud, kuma wannan rana ta alkiyama rana ce da Allah yake halartar ta, mala'iku suke halartar ta, sauran halittu suke halartar ta, saboda ka rana ce da ake gangani a cikin ta, shine zalika yawmun mashhud, wannan ranar gangani ce. Ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi, Allah da yake cewa inna fi dhalika la'ayatan liman khafa 'adhabal akhirah, abin nufi labaran da Allah yake labartawa ga manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na kamun da yayi ga jama'ar da suka saba wa annabawansa da manzanninsa da shi kansa. To lallai abu ne wanda bayin da suke muminai masu yarda da Allah suke wa'azantuwa da irin wannan labari, domin du mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba mu ga sanda aka halakar da Adawa ba, ba mu ga sanda aka halakar da Samudawa ba, ba mu ga sanda aka halakar da jama'ar Annabi Lut ba, ba mu ga sanda aka halakar da Fir'auna ba, amma Allah ya faɗa wa manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam labarin waɗannan al'ummu da aka halakar, alƙayyu da aka wato ainihin ruguza. Wannan labarin da Annabi Isamu daga Allah shi kuma ya sanar da mu shi a cikin wannan littafi na Alƙur'ani, akwai abin wa'azantuwa ga bayin Allah mu'minai. Sannan ana sanar da mu a wannan aya cewar Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara bayansa baki ɗayansu a ranar ƙarshe, ranar alkiyama, dan yi musu sakayya akan abin da suka gabatar wa kawunansu don wannan rana ta alkiyama. Wannan aya da a wannan gaba Allah yake cewa zalika yawmun majmu'un lahun nas, yanayin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu taghabun aya ta tara, Allah yake cewa yawma yajma'ukum liyawmil jam' dhalika yawmut taghabun, ranar da Allah yake tara ku a ranar taro, wannan ranar ita ce ranar kamunga, ranar da 'yan aljanna za su kame guraren 'yan wuta da sun yi abin da za su shiga aljanna, bayan za su gurin a haɗa musu da na gurin 'yan wuta da ba su samu ba. Wannan ita ce ranar kamunga, ranar da 'yan wuta za su gaje gurin da wanda ba su tafi aljanna ba sun shigo wuta za su samu. To da suka yi abin da su faɗi ne suka tafi aljanna, to sauran gurin ba za a bar shi haka ba, sai a haɗa waɗanda suke cikin wuta azaba akan azaba. To Allah yake cewa wannan ita ce ranar tattara mutane. Malam Muhammadu Tahir Ibn Ashur, Allah ya ji kansa da rahama, yake cewa da Allah yake wa zalika yawmun mashhud, a ƙarshen wannan aya ya halatta ya zama abin da ake nufi da yawmun mashhud. Al-yawmul mashhud abin da ake nufi tabbatacciyar rana da ake da tabbacin afkuwarta. Sai zama cewar da aka ce zalika yawmun majmu'un lahun nas, wannan rana ta alkiyama wata rana ce da za a tattara mutane kafaffinsu a cikinta. Wa zalika yawmun mashhud, kuma wannan rana ce da ake da tabbacin afkuwarta. Sai zama kalmar mashhud ɗin abin take nufi tabbataccen afku, wanda kowa yake shaidawa da gashiya afku ya tabbata. To shi ne zalika yawmun mashhud. Sannan kuma yake cewa zai iya kasancewa bayan wannan ma'anar ta cewa ita ce rana tabbatacciya wacce ba wanda zai yi mutunta, don ga ta ta afku ga ta ana gani, ko rana ce da ba wanda zai ja da afkuwarta idan ta zama kowa zai gane wa idan. To sai kuma yace har wayo kuma za ta iya yiwa da ake cewa zalika wa zalika yawmun mashhud, abinda ake nufi wannan rana, rana ce da gangami na al'umma na bayin da Allah ya halitta za su halarce ta su cika ta da kaf. Sai zama cewar mashhud ɗin da ake nufi ba maganar ranar da ake da shaida tabbacin afkuwar da ake nufi ba, a wannan ma'ana ta biyu, a'a, ranar da gangamin da babu ya irinsa zai tabbatu ya halartu a wannan wuri, shi ne wa zalika yawmun mashhud. Malamai suke cewa a larabci akan ce majlisun mashhud, ana nufin majlisin da ake cika shi da kaf, kaga adadi ba shi yawa suna zuwa. To shi ne abin da zai faru a ranar alkiyama. Wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka. Abu na farko, tana sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala yana wa'azantar da bayin da suke jin tsoronsa da kama bayin da suka saba masa. Annabi Musa da waɗanda suke tare da shi, waɗanda suka yi imani da shi, halaka Fir'auna a kan idansu, wa'azi ne gare su cewa to ga yadda Allah ya yi da wannan bawan da yake cewa shi ma Allah ne ya saba masa, ga yadda ya yi da wanda suka bi shi, to mu kuma ma yi irin abin da suka yi, kaga ba za a fara. Mu da aka labarta mana ga yadda Allah ya yi da Fir'auna, ga yadda ya yi da Adawa, ga yadda ya yi da Samudawa, to in muna fahimtar abin da Allah yake faɗa da labaran da Allah ya faɗa mana a wannan Al-Qur'ani da hadisai, ma fara yin abin da suka yi. To saboda haka wannan sai yake tunda mutuwar Allah subhanahu wata'ala yana wa'azantar da bayinsa masu jin tsoronsa da kama bayinsa marasa jin tsoronsa ya azabtar da su. Saboda haka wannan wani tsari ne na Ubangiji subhanahu wata'ala da yake gudanar da shi a cikin halittarsa. Sannan wannan aya tana tarar da mu daga cikin sunayen ranar alkiyama, ana kiranta al-yawmul mashhud, ranar gangami, ana kiranta al-yawmul mashhud, ranar da ba wanda ya zai musu afkuwar. Sannan kuma wannan aya tana tarar da mu cewa taron gangamin tashin alkiyama ranar lahira kafin sa ba a yi irin sa ba, ba kuma za a yi kamar sa. ذلك يوم مشهود له الناس وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. سبوت حقا تارم تاشي القيامة تارون لذا أين تنفر قوان هل تألا حقش ملائكو ذا تحللت الجنو ذا تحللت متاني ذا تحللت دبوبي ذا تحللت سأنه قوة حسابي أكام أبنده النبي يتحد تادي ديدا أقوية الدبات ذا قهو ذا أزول إيتا دا واتفك ذا قهوان ذا تنقويتا إيتا وانا النبا قهوان ذا قهو دان ترام الكوكين ذا أكام واتفك واتفك قهوان با قهو أتنقويتا suraka rana ce ta gangame da babu irin ta kafin ta bai kamar ta ba kuma zai kamar ta bai haka sai Allah subhanahu wataala ya tsawar cewa Allah subhanahu wataala ya tsawar cewa wama nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ma'ana wannan ana a takaice ina cewa wa ma nu'akhiruhu inda Allah ba mu jinkirtar da zuwan ranar alkiyama ba ba wani abu ya sa maka jinkirta zuwan ranar alkiyama ta afku ba illa li ajalin ma'dud sai dan cikar shekarun duniya kididdigaggu da muka aje da muka kirge duniyar nan daga farkon ta zuwa da ƙarshen ta tana da lokacin da Allah ya tsaba mata na shekaru na watanni na satuka na kwanaki na awanni to waɗannan shekarun da watannin da satuka da kwanakin su ne ajalin ma'dud ajajjen lokaci wanda yake ƙirgagge mai adadi mai iya to shine Allah yake cewa ba wani abu ya sa muka jinkirta zuwa ranar alkiyama ba wannan lokacin da muka ajiye wa duniya waɗannan shekarun da muka kwasa wa duniya da sai ta yi ta kare sannan alkiyama za ta tashi shine abin da ya sa muka jinkirta don haka duk masu cewa to ai an ce za a yi tashin alkiyama ya har yanzu ba a yi ba ya har yanzu ba ta zo ba Allah yake ga dalilin da ya sa ba ta zo ba komai da ka'ida muke komai da tsari yake saboda haka sai kwanakin duniya da aka tsara mata shekarunta da ƴan cikinta ya ƙare sai kuma alkiyama ta kawo sai ta zo ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah maɗaukaki a wannan aya mai girma yana sanar da mu sababi da dalilin da ya sa ya jinkirta zuwa ranar alkiyama shine jira da sauraron karewar lokacin da aka ayyana wa duniya da abin da ke cikinta wannan kwanaki na duniya da waɗanda za su rayu a cikinta idan suka kare suka cika suka kammala to Allah subhanahu wataala zai afkar da ranar alkiyama sannan malamai suke cewa a ƙarƙashin wannan aya a bayanin na salo mai faɗi abin nufi da yin wannan bayani ga Allah cewar ba wani abu ya sa muke jinkirtar da zuwan ranar alkiyama ba lokacin da muka ɗeba wa duniya ƙididdigaggu ne ba su ƙare ba da zarar suka ƙare da alkiyama za ta tashi to me yasa Allah ya faɗi wannan haka kawai ya faɗa a manufar faɗar haka don a yi bayani ga wanda suke musun afkuwar tashin alkiyama suna masu kafa hujja da dalili cewar ai gashi har yanzu ba ta zo ba mun gaji da gabara ka ba mu ga ƙaho ba ai haka arna suke nunawa idan annaba sun ga mu za a tashi alkiyama idan mu'mina sun ga mu za a tashi alkiyama sai wannan magana Allah da yana faɗa mu har yanzu ba mu ganta ba ga ma'ana musa ranar suke da afkuwar ta to Allah sai ya faɗa haka ba wani abu ya sa idin kirta afkar ta ita ba jiran arewar kwanakin da aka ɗeba wa duniya da ƴan cikin shine yasa saboda haka masu ƙaryata afkuwar tashin alkiyama suna masu ganin cewar su hujjar su ai har yanzu ga shi ba ta afku ba to Allah ya ce za ta zo kuma abin da ya sa ba ta zo ba ɗeba wa duniya shekarunta da aka ɗebe ba sun gama ƙare da zarar suka ƙare duk alkiyama za ta tashi saboda haka wannan sai Allah ya ƙaryata masu ƙaryata tashin alkiyama da cewar za ta zo kuma zarar kwanakinsu da abin da aka ɗeba a duniya ya ƙare za ta sannan malamai suke cewa ita dai wannan aya yanayin zubunta yanayin faɗin Allah subhanahu wataala cikin suratu saba
آية 29 زوا آية 30 لألّا يفتوى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كما أرنا اسمع جوا دا أنبا وانجا أفا أيكو مسمع سبعين أفران كاشن القيامة سنة جوا دا سويوشني ووانا القورن دا أيكي تينا القيامة ذات ساشي إن دي قد كيكو كفتا الله يقول لكم ميعاد يوم هو الله yake cewa a ka gaya musu akwai wani alƙawari da aka ajiye na ranar la tastakhiruna anhu sa'a wala tastaqdimu idan ranar ta zo idan lokacin yayi ba za ku jinkirta ba daga wannan ranar na dan wani lokaci kankani kuma ba za ku wuce wannan ranar ba saboda haka idan da lokacin tashi alkiyama in za ta afko ba za a jinkirta afkar da ita ba ba za ta wuce lokacin ba saboda haka wannan ayoyi guda biyu na cikin suratul saba kuma suna faɗa mana irin abin da wannan aya take gaya mana ta cewar wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud haka kuma Allah yace wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون سيابن ده آية تيجي كويلد آية تلاتنا ده مجيوا رانا القيامة بغات الضوبة سيبايا شيكار الدنيا سنك آية وانا شينا تاقون ده آية تيجي بام سنة آية تلاتنا ده مجيوا سيطاوين شيكار الدنيا ذاتي أغنم مجاني ɗan kaɗan ne waɗannan shekarun a gurin Allah idan an kwatanta su da rayuwar lahira saboda ita rayuwar lahira ba ta ƙare ta dindindin ci wannan kuma rayuwar ta duniya duk da tsawon da mutane suke ganin ta yi ƙarewa za ta za su kau za a waye gari ba ita ba wanda suka zauna a cikin ta duniya saboda haka Allah yake gaya mana cewa wa ma nu'akhiruhu ba wani abu yasa muke jinkirtar da ranar alkiyama wacce idan ta afku ita ba wato ainihin wani wata rana za ta biyo bayan ita ce karshe ba wata bayan ta to ba wani abu yasa muka jinkirta ba sai dan karewar wasu kwanaki da aka ɗeba wa duniya da su kuma ƴan kaɗan ne ba su da yawa saboda haka wannan saƙon shi aya take gaya mana maji mikiya ya ce war kwanakin duniya duk shekarun da sai kaɗan ne in an kwatanta su da na lahira saboda ita kwanakinta da shekarun ta duniya ƙarewa ce na lahira kuma in aka tafi ƴan aljanna suka shiga aljanna ƴan wuta suka shiga wuta ba ranar ƙare bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni faminhum shaqiyyun wa sa'id abin nufi ma'anar wannan aya ta salo taƙaitacce Allah yake cewa yawma ya'ti abin nufi lokacin da alkiyama za ta afku ranar da ranar lahira za ta zo ta wakana ta kasance ta tabbatu la takallamu nafsun illa bi idni ay la takallamu nafsun illa bi idni babu wani bawa da yake da ikon yin magana a wannan rana ta alkiyama sai da iznin Allah Allah yake cewa faminhum shaqi daga cikin ƴan wannan ranar alkiyama da za a tara bayi aljanu da mutane Allah yake faminhum shaqi daga cikin su akwai wanda ya tantance azabar Allah shine matsiyacin lahira wa minhum sa'id kuma ma'ana daga cikin waɗannan bayi da za su taru a ranar alkiyama akwai wanda ya cancanci rahamar Allah shine mai arzikin lahira Allah ya sa mu cikin su ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da daukaka a wannan aya mai girma yana mana bayani ne na cikar mulkin da yake cewa maliki yawmiddin shine mai mulkin ranar sakamako cikakken mulki da yake cewa limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar kace yau mulkin waye waye ke mallakar wannan ranar da ba mai isa ce ba wanda ya isa ce ta tafas sai mala'iku su ce lillahi al-wahid al-qahhar mulkin wannan ranar kakaf na Allah ne ba wanda ya isa ce ta tafas sai abinda Allah ya so a yi sai wanda ya ga dama ya magana to shine ana Allah yake ce mana yawma la lauma ya'ti la takallamu nafsu ranar al-qiyama za ta afku ba wata rai da za ta iya yin magana a filin tashin al-qiyama illa bi idni sai da iznin Allah sai da yarjewarsa fa minhum shaqiyyun wa sa'id daga cikin bayin da suke tattara a wannan rana akwai wanda yake wato matsiyaci wanda ya asara duniyarsa da lahira akwai mai arziki wanda ya ci ribar duniyarsa da lahira saboda haka ba bawan da ya zai magana don gabatar da wata hujja ta sa akan wani abu da yayi ko za a kitse shi ko a tambaye shi a wannan rana sannan kuma babu wani wanda ya zai nema wani ceto a wannan rana sai bayan Allah ya yi izini ya ce wani cikin bayina ya cancanci ceto kai wani ka cancanci ka nemi cetonsa a baka nemi cetonsa a baka wani ka tuna kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza la yadda na aminta faɗi abin da za ka ci kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati manzo yace dukkanin mu a duniyar nan makiyaya ne kuma kowa za a tsaye shi a tambaye shi abin da aka ba shi ciwo akwai sanda Allah zai ce to ai bayani wani na zo kanka ai bayani an gama da kai a ciki wani yanzu kanka muke yi bayani kaga kenan ba mai cewa komai sai an ce to dangane da wannan Allah yake gaya mana cewa bayan an gama binciken abin da bayin an tankaɗe an reraye an san kowa inda ya cancanta yi to bayi za su tafi gida biyu akwai waɗanda aka haramta wa arzikin lahira su ne masu tafiya wuta shine Allah ce faminhum shaqiyyun akwai kuma wanda suka cancanci samun rahmar Allah wanda aka datar da su da arzikin lahira to su kuma Allah shine yake cewa wasa'id wannan aya dake wannan bayani yanayinta yanayin faɗin Allah subhanahu wataala cikin suratul naba aya ta 38 Allah yake cewa yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffa ranar al-qiyama ita ce ranar da mala'ika jibril da sauran mala'iku za su tsaya sahu sahu la yatakallamuna ba mai magana illa man adina lahu ar-rahman sai wanda Allah mai jin kai gaban man jin kai yayi wa iznin magana wa qala sawaba kuma sai ya faɗi abin da ya dace ya faɗi daidai shi wanda aka ce ya magana baka izata wa Allah ƙarya ba za ka faɗi abin da ya faru yadda ya faru tsoron halin da ake ciki ma ba zai bakka kai ƙaryar ba ita ma ƙaryar guri take samu kuma wannan aya da muke saka da bayani yanayin da yanayin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul Taha aya ta 108 Allah yake cewa wa khashatil aswat lirrahman a wannan ranar ta al-qiyama muryoyi za su yi ƙasa ga Allah ba mai iya daga muryar sai magana fala tasma'u illa hamsa ba ka jin komai sai da yim 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 din wato an rada rada mala'iku sun yi shiru aljanu sun yi tsit mutane kowa ya kawai saboda haka sai dai kuskus ɗin to yanzu ko za a roƙon mana Allah ya hukunci a daga ba a faɗa ɗin an ce ba zai faɗu ba har wa yau cikin suratul mursalat Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hadha yawmu la yantiqun wa la yu'zanu lahum fayatadiru, wannan ita ce ranar da bayi ba za su magana, ba sa iya magana, ba ma a ba su dama hanzari bare su hanzari, ka sai an ce faɗi hanzarin ka ba sannan ka faɗa ki su tsoro ma kake mai za a biyo bayan ki. Imam al-Qurtubi Allah ya ji ƙasa da rahama yake cewa ita wannan aya da muke tsaka da bayani a kanta, da Allah yake cewa yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni wa minhum shaqiyyun wa sa'id, rana al-qiyama idan ta tsaya tazo ta tabbata ba wani mai iya yin magana a cikin ta sai wanda Allah ya yi wa izini. Imam al-Qurtubi yake cewa ita wannan aya ita ce ayar da fantararrun mutane suke yawan tambaya game da ita, wanda suka fantare a game da al'amarin addini ba su da fahimta kyakkyawa game da addinin Allah, sukan yi maganganu na tambaya akan wannan aya su ce to me yasa Allah yake la takallamu nafsun illa bi izni, ba wani rai da zai iya magana a ranar alkiyama sai da iznin Allah, ya kuma ce wa hadha yawmu la yantiqun, wannan ita ce ranar da ba wanda zai ce komai, wala yu'zanu lahum fayatadirun, yake cewa to abin da ke akwai wannan rana ta alkiyama da har wayo a wani gurin kuma Allah yake cewa wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu, wasu za su fuskanci wasu suna tambaya, asu suna tambaya ai magana ko, sannan har wayo kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce yawma ya'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, ranar da kowace rai za ta zo tana jayayya game da kanta ya za a sami mafita, sai na ga da abin da zai faɗa don ya tsira. To in ku da abin da zai faɗa, idan ku har zai gabatar da wani abu na jajja ai zai magana ke, to kuma an ce ba za a magana, sannan har wayo Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul Nahl yana cewa waqifuhum in cikin suratul Safat waqifuhum innahum mas'ulun, ku tsaye da su ababan tambaya, don za a tambaye su a za su ba da amsa, in suka ba da amsa magana za ta faru ko ba ta faru ba za ta faru, yake cewa to amsar waɗannan bayanan shine cewar a wannan ranar ba za su iya furta magana ta hujja ba da za ta kubutar da su, to da ka duwanda zai faɗi magana da ba hujja za ta kubutar da shi ba, mai amfani magana ba magana ba ce, kamar ka zo ka ana buƙatar wani abu ne na bayani na gamsarwa sai ka zo kai ta soki burutsin ƙara ba sai na da ce komai ba, ba ka ake ta ka ga magana ce ba mai amfani ba ce, shine ma'ana a wannan rana ba wanda zai wata magana ta shirme ta banza ta wofi sai wacce za a karɓa, to da kuma sai amma idan ka faɗa a ji in ta karɓa shi sai a karɓa, sannan bayan haka cewar maganganun da bayi suke a wannan ranar ba wani wanda zai magana da zai ja da Allah magana sai dai kowa ya tabbatar da abin da aka faɗa a kansa yayi, za a karanto ma abinda mala'iku suka rubuta kaza 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 a ranar kaza ga watan kaza lokaci kaza a guri kaza kayi kaza, sai dai ka ga ce Allah haka abu ne, kaga ba mai magana cewar shi ma yana da lauya ko shi kansa lauyan kansa ne za a lauye shi a gurin, saboda haka wannan yake nuna mana cewar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa bayi ba za su yi magana ba ranar alkiyama sai da izini, eh abinda ake nufi ba sa iya wata magana in ba ta tabbatar da abinda suka san sun yi, Allah ya ce musu gashi na a karanta musu abinda suka yi shi da suke magana za su yi kuma daidai za su faɗa yadda kake a yadda aka rubuta, sannan kuma a wani bayanin malamai suka ce abinda Allah yake nufi wannan rana ta alkiyama rana ce dama mai tsawo, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sana, daidai take da wato ainihin shekara dubu a kirgin mu da muke na shekaru ita ranar ta alkiyama, to tun da tana da wannan tsawo shine malamai suke cewa abinda Allah yake nufi ba za a yi magana ba a wani gurin kuma yana magana za a tambaye su ba da amsa da sun ba da amsa magana su to abin da ake nufi wannan rana ta alkiyama saboda tsawonta da faɗinta da yawanta a wasu lokutan za a samu bayi a lokacin da kowa ya yi tsit ba mai iya cewa ƙala akwai kuma sanda damar an zo kanka kai magana za ka zo ka yi magana to da kan an ce ba mai magana a lokacin da ba mai magana in an ce akwai masu ya faza faza a lokacin da damar magana su zo aka ba su damar su kai magana an fahimta ko su da ka ba abin da mutum zai rikice ba ne sai ya wani gurin an ce ba za a magana ba kuma wani gurin an ce ana yin magana sannan bayan haka ina nuna cewar bayin za su yi magana amma ba za su iya gaban kansu ba sai Allah ya musu izini a kuma lokacin da ba a ba damar ba kowa za ka same shi duk za ni sha ku Allah ya ce fa minhum shaqiyyun wa sa'id cikin bayi a wannan rana ta alkiyama akwai wanda yake matsiyaci wanda ya asara duniya da lahira akwai kuma wanda yake mai arzikin duniya da lahira babban malami Abubakar Jabir al-Zahiri Allah ya ji kansa da rahama yake cewa da Allah ya ce fa minhum shaqiyyun wa sa'id abinda wato ainihin ake nufi a nan wakilin suna da ake cewa fa minhum shaqiyyun wa sa'id ina komawa ne zuwa ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ya tabbatar wa kowane mutum na arziki ko kuma na tsiya a asalin abin da Allah ya riga ya rubuta na hukuncin da ya zartar wa bayi ma'ana cewa da aka yi fa minhum shaqiyyun wa sa'id daga cikin bayi da aka tattara a ranar alkiyama akwai wanda yake mara arzikin lahira akwai mai arzikin lahira to su din nan da aka ce akwai zuwa ga mai taya aka gane haka yake zuwa ga asalin abin da Allah ya rubuta wa kowane bawa tun a lauhul mahfuz wani zai rayu a duniya shekara kaza amma zai tsinci kansa yana mai saba wani zai rayu shekara kaza a duniya amma zai kasance cikin masu bina to shine fa minhum shaqiyyun wa sa'id waɗannan masu arzikin da marasa arzikin za su tashi a lahira to su ne dai tun wanda aka yi rubutun haka a game da su a nan duniya sanda aka halicce su ko tun ma kafin a samar da su sannan bayan haka abu na biyu a sakamakon abin da suka aikata na alkhairi da shari a duniya shine abu na biyu an rubuta musu abin da kuma sun yi saboda haka da rubutun da abin da suka yi su ne suka haɗu suka sa fa minhum shaqiyyun wa sa'id to sannan bayan haka za mu ga zubin ayar da ta so ƙarewa sai aka ce fa minhum shaqiyyun wa sa'id ko daga cikin su waɗannan bayi akwai wanda yake mara arziki iyatacce akwai kuma mai arziki sai aka fara faɗan mai tsiyar sannan aka faɗi mai arzikin sai aka fara faɗar watsattsar sannan sai aka faɗi nagarin ya haka an ga kalli zubin yadda Allah ya taho da maganganun yake yi suna ƙarewa da dal ko ba ko harafan nan na ƙalƙala an gane ko fa minhum shaqiyyun wa sa'id ko kafin wannan ayar ne aka ce li ajalin ma'dud kafin nan kuma sai Allah ya ce ne wa zalika yawmun mashhud saboda ita fa wannan zubin da yake magana an gani in aka ce fa minhum sa'idun wa shaqi ai bai ba bai tafi a wannan zubin wannan wani tsari ne na Ubangiji da ya tura shi a an fahimci wannan sannan kuma magana ta biyu malamai suka ce eh abinda yasa aka fara fadar mai tsiyar sannan aka fadi mai arzikin ai wannan zubin na magana Allah ya ga dama duk da ya tura shi a wannan zubin a daidai wannan gabas sai ya saba zubin ko ai zai iya haka a magana to amma ya fara fadar wanda yake mara arziki sannan ya fadi mai arziki malam Muhammad bin Ali Shaukani Allah ya jikasa rahma yace abin da yasa Allah ya haka saboda nan gurin guri ne na jan kunne guri ne na tsawatarwa ana ta magana irin yadda Allah yake kama wanda suka saba masa kaza 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 sai ce to a wannan ranar akwai wanda suke ɗan akama kam akwai kuma wanda ba za a kama to a gabatar da wanda za a kama ka ji kamawar kafin a faɗi wanda ba za a kama ba tunda ana maganar waɗanda aka halakar aka to shi ne yasa aka gabatar da wani sannan bayan haka har wa yau a dai ƙarƙashin wannan gabata wannan aya a daidai ƙarshenta Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa faminhum shaqiyyun wa sa'id akwai hadisi da aka karɓo daga sahabin annabi Umar ɗan Khattab Allah ya yarda da shi yake cewa sanda Allah ya saukar da ayar da take cewa faminhum shaqiyyun wa sa'id na ce da manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya manzon Allah to me yasa muke aikata ayyukan da muke muke ta sallah muke ta zakka ake ta haji ake ta azumi ake ta kaza me yasa muke waɗannan abubuwa dan Allah ya ga wani kullun shaqiyyu wa sa'id an ji tafi alkiyama an san dan aljanna an san yan wuta inda an san su ko me na mura na aiki ko ai jira lokacin suka tafi ilimi an fahimta idan sanati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala shay'in ita fa ala ma na'am to me yasa muke aikata aikin da muke ala shay'in kad kurida min akan abin da aka ga an gama da shi aw ala shay'in lam yukrak minhu ko fa akan abin da ba a gama da shi in ba a gama ba shikenan sai mu yi har mu je da ba a gama in ku an yi an gama kowa an san inda zai tafi to me na mu wani aiki da muke jin wannan magana da Umar bin Khattab ya faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce bal ala shay'in qad kuriga min a aikin nan da kuke za ku yi ne akan abin da an daga an gama yanke hukunci a kansa amma ne wajarat bil aqlam alqalaman ma da suka rubutu sun daga sun yi sun gama ya Umar kai Umar walakin kullum yasaru lima khuliqa la amma sai dai kowa za a sauwake masa yin abin da aka halitte shi domin saboda haka za ka yi aiki ni ma zan yi aiki sauran bayi ma za su yi ai ban san abin da aka rubuta musu ba kai ma ba ku sani ba aikin madazami shi ne zai kai mu zuwa ga abin da aka rubuta mana idan na kirki ne za mu yi abin kirki har mu kare da shi in na tsayar ne za mu yi abin tsayar har mu kare da shi an fahimci wannan ko shi ma wannan hadisi yana daga cikin wasu ainihin bayanai na wannan aya da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam kada wani ya zo ya guja da cewa sai Allah ya riga gama kan aljanna ta mai rabo shi kawai mai abin mu mustaqata muwala to za ka sakata ka wala wannan kalmar ka sakata ka wala din shine zai bada damar kai aiki zuwa ga abin da aka rubuta maka ashe kai cikin yan asakata a wala ko wanda ba za ka wala a kan ba Allah ya kiyaye sannan bayan haka wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka na farko rushe kodarin maguzawa jahilai da suka jahilci addinin Allah na zaton su cewar gumaka za su ceto a ranar alkiyama a gurin Allah ba gaskiya ba ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala yi magana cewa ita fa wannan aya yauma ya ati la tasallamu nafsun illa bi izni ina maganar wasu wanda aka bauta ce na ce tuwa na Allah bai izini ba kuma amma zai bada izini ga wanda bai bauta masa ba aka rike shi abin bauta kuma ya ce tuwa ta yaya to Allah dan ya rushe wannan shi ne faɗa mana wannan aya sannan ana sanar da mu a wannan aya gazawar kowane mutum daga yin magana a ranar alkiyama sai bayan ya samu izini daga Allah sannan ayat tana sanar da mu idan Allah ya tashi alkiyama sai hukunci tsakanin bayi karshe al'amarin bayi suna rabuwa biyu masu rabauta da jinkan Allah da kuma masu fadawa azaba faminhum shaqiyyun wa sa'id ba na uku yadda anan ko ka zama musulmi ko ka zama arna ko ka zama mai biyayya ga Allah ko ka zama mai saba masa to haka a lahira ko mutum ya zama dan aljanna ko ya zama dan wannan shine sabon da ayi ke ba mu kuma shine abin da ya sauka na karatun mu ne abin da muka dade Allah ba mu nadarsa ko da kuma Allah ya yi la ita ta tunda an ce za a zo da akwai yadda za ta rama tunkuyin da wata taimata to dabbobi ba su cinye dabbobi kaga kifi ya haɗe kifaye kaga kadangare ya haɗe kadangare ko to su ma za a yi hukunci a kansu an fahimta ku farai kuwa idan abin da suka yi a tsarin ubangiji zalunci su zai hukunta su idan abin da ya tsara musu a tunda kowane bawa da cikin bayan Allah da irin zubin yadda Allah ya tsara musu rayuwar su inda za ka san haka ka siyo tinki ka kawo gidanku bayan wasu watanni ko shekaru ka siyo wata ka kawo kana nan kuma ka ga wato wannan sun hayayyafa dalili ya sa babbance su fita kiwo ka ga wasu ke bi sai ka gaya musu zauna kuke to ku dabbobin gida na keke ke babba ku kune ƙanana to da haka in kun tashi tafiya kiwo ku bi babban ka take gaya musu haka akwai mai dabbobin da yake haka amma ka sake su ka gani ya suke yi akwai wata sai ta tsallaka za a tsalla ko shi akwai abin da Allah ya sa ta a kan sa da tsari da ke tafiya a kai da duk wata tafiya da kan wannan tsarin da Allah ya tsara sai a mata hukunci a kan abin da na? Ike cewa to tun da ake filin tashin alkiyama da za a tsaya a hukunci tsawon lokacin da za a ɗauka ubangiji na hukunci tsakanin bayi ita ranar daidai take da shekara dubu da muke lissafi sai to aka gama hukunci yan aljanna suka tafi aljanna yan wuta suka tafi wuta duk a cikin wannan shekara dubu kuma za a ci shekarun da za a ai shi shekarun aljanna da wuta ba magana arziki fatiha in an ce sai ma shekara dubu ai dubu za ta ƙare an gane yau ita kuwa shi abin da ake magana shi yinin tashin alkiyama da na farkon ka zuwa a gama hukunci a lissafin da muke na shekaru sai ka kirga shekara dubu yake daidai da tsawon wannan ranar kafance shi da abin da Allah yake faɗa saboda haka ita ranar ba wasu kwanaki ne a cikinta kwana ta zo ya wuce kwana a tsawonta daga farkon ta zuwa ƙarshenta nisan da yake da shi da ke wanda aiki shi ne zai maka shekara dubu mu da muke da shi tunda ita ranar da ake fito da ita ta faɗi ka ce dare ɗaya ta fito ka ce yini ɗaya tana ina sama tana gurin a gurin an zo da ita wa yake sa ta kuka kai ta kaɗin Allah an tsayar da ita da zai sai na magana ma ka ce dare ya yi rana ta yi yau ka ba ka an fahimta ku Allah ya tsaya ku ba na kan ba kuma cewar da aka ce da yadda suke tsawon shekara cewar kowa zai ga nisan ranar ta fahimci cewa ranar suna da nisa ko kuwa sai za su gani santo su ba su gani kowa zai gani santo kowa da cikin bai zai gani illa ne bawan da ya bi Allah ai an gano cewa a ranar babu wata inuwa ta inuwa al'arshi kuma waɗanda suka bi Allah irin wanda zuciya suke tarate da masallaci irin wanda yake bayar da kyauta yake sadaka dan Allah irin wanda mace ne mai zuwa da ita tana da matsayi ba wanda ya sani sai shi sai ita sai Allah amma ya ki da waɗannan ire-iren su da annabi ya fita cewar za a sa su a ƙarƙashin inuwa al'arshi kaga wanda yake cikin ilwa a wannan ranar zai gani ta rana ba nisan ne ba ta shi ba kuma gani ba ta nisa ba amma mai cikin kwanciyar hankali da yake cikin daidai ba ba zai ga wannan ka ba dan ba ta tsaho ba dan bai ta kira tsaho ba an fahimta amma cikin kwanciyar da tsohon hankalin da yake ciki shi zai sassauta masa ba zai masa ba ba zai fi hankalinsa ya zama ta amma wanda yake cikin firgici wanda baya cikin irin wannan ilwa kuma ya san tsarin laifin da shi ai shi ya fi kwana ne a duniya me yake sa wanda yake cikin halin rashin lafiyar zazzabi yake ganin daren kamar guda uku aka haɗa na kwana uku aka yi ko saboda halin da yake ciki da yadda yake amma wanda ya kwanta bacci ya kwashe shi shi nauyin bacci kana tashi da shi a ha su ba mata yi ba haka su nike ba 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 to kaga kenan ba wai dan ranar ba ta da tsawon ba ko ba za ka sai tsawon ba saboda shi ma inda zai farka in ya ga karfe nawa ya san to ai kusan da ya kwanta karfe kaza ne yanzu kuma karfe kaza shi ma zai san yayi bacci mai nisa ko amma ne ya zo masa a kuki a kwanciyar hankali to dan ka da bayin da suka bi Allah ba wanda su Allah ba za su tantar da cewa rana tana da tsawo amma su wanda suka bi Allah suke cikin ilmu al'arshi ba za su fure samu tashin hankalin da waɗancan za su samu na sai Allah ya faɗa cewa za ni a karatun da zai zo nan ba na gobe insha Allah cewa shi filin tashin alkiyama da za a tsaya cikin Allah ya faɗa yau ma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawati ranar da za a sai za a musanya ƙasar da aka sani ce da kuma saman da aka sani duk sai an musanya sai an sauya ta ba a su ba an fahimta sura kan mu zo karatu na gobe insha Allah za a ci ƙarin da ya ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.